Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Hadiza Kari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato 8:30 kenan agogon Ghana. To a cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa a yayin da gwamnatin jihar Borno ke shirin ci gaba da shirinta na mai da 'yan gudun hijira zuwa garuruwansu na asali, wasu 'yan gudun hijiran sun soma dawowa zuwa garin Maiduguri sakamakon halin da suka fada na karancin abinci da rashin samun damar ci gaba da harkokinsu na kamun kifi. Haka kuma za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta samar da ayyukan yi 774 wa matasar kasar a wani tsari da ta bullo da shi domin rage wahala da kuma sauƙaƙa kuncin rayuwa da yawancin matasar kasar ke fuskanta. Sannan muna tafi da rahoto na musamman wanda Ibrahim Abdulaziz zai gabatar mana da shi. Baya ga haka, za mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya. To amma duk kafin nan bari mu fara tashan labaran duniya.
Assalamu alaikum. Kasar China ta bada rahoton mutuwa ta farko ta COVID-19 a cikin watanni 8, yayin da ake kara samun karuwan masu kamuwa da cutar a arewa maso gabashin kasar, yayin da tawagar hukumar lafiya ta duniya WHO suka isa Wuhan don fara binciken asalin annobar. Mutuwar da aka bada rahoto yau Alhamis ya kara adadin waɗanda suka mutu a kasar da sama da 4,600. Adadi mafi karanci da aka samu sakamakon matakai masu tsauri da kasar take dauka na hana yaduwar da matakan ganowa. China ta gagaba dokokin kulle daban-daban akan sama da mutane miliyan 20 a biranen Beijing, Hubei da kuma wasu sauran yankuna don dakile yaduwar cutar kafin bikin sabuwar shekara ta Lunar a watan Fabrairu. Sai dai adadi mafi karanci na waɗanda suke mutuwa da ke da alaka da COVID-19 a China ya saka ayar tambaya kan ikon da China take da shi sosai na takaita watsa labarai akan annobar. Tawagar masu binciken ta isa yau Alhamis bayan kusan tattaunawa ta shekara guda tare da hukumar lafiya ta duniya da kuma takaddamar diplomasiya tsakanin China da wasu sauran kasashe wanda suka buƙaci China ta bari a gudanar da bincike mai zaman kansa. Jami'an tsaron da aka daura wa alhakin kula da bikin rantsar da zababben shugaban kasa Joe Biden a ranar 20 ga watan nan sun kudura aniyar kaucewa aukuwar abin da ya faru a ginin majalisar dokokin kasar a makon da ya gabata, lamarin da ya kai ga zub da jini a lokacin da magoya bayan shugaba Trump mai barin gado suka yi wa majalisar ƙawanya. Dubin dubatar jami'an tsaro na musamman daga jihohi za su isa birnin Washington nan da zuwa ƙarshen makon nan. Mai rike da mukamin magajin garin birnin na Washington Maura Bossa ta ce bikin rantsar da Biden ya kawo wani babban kalubale da ba taɓa fuskanta ba, abin da ya kama daga matsalar annobar COVID-19 zuwa barazanar masu tsatsauran ra'ayi. Ta ce mutanen da za su zo don yin zanga-zanga cikin lumana sun bambanta da mutanen da muka gani a ginin majalisar dokoki a makon da ya gabata, kuma ina ganin za a ga cewa mutanen da suka shiga ginin majalisar sun shirya an kuma horar da su ne. A ranar Talata, hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta ce ta samu hotunan bidiyo 100,000 da hotuna a matsayin wani abin da aka ankarar da su a binciken da take yi, inda har sun buɗe fayil 160 kan mamayen ginin majalisar. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Laraba, 'yan majalisar wakilan Amurka sun sake tsige shugaban ƙasa Donald Trump akan dalilan haddasa rikici a makon jiya, inda ya umarci magoya bayansa da su yi tattaki zuwa ginin majalisar dokokin ƙasar don dakatar da tabbatar da sakamakon zaɓe, lamarin da ya sauya zuwa tarzoma da tashin hankali mai muni. Ƙuri'un masu rinjaye 232 ne suka amince da tsige shi, kana ƙuri'u 197 suka ƙi amincewa da hakan a daidai lokacin da ya rage mako guda yana wa'adin mulkinsa na shekara huɗu. 'Yan majalisar sun haɗa da na jam'iyyar Democrat tare da 'yan jam'iyyar Trump na Republican goma. Ƙuri'ar dai ta sa Trump ya kasance shugaban ƙasa na farko da aka tsige shi sau biyu a tarihin shekaru 245 na siyasar kasar. A shekarar da ta gabata, majalisar dattawan kasar ta wanke shi akan wasu zarge-zargen. Yanzu kuma zai fuskanci wata tuhumar bayan sabuwar gwamnatin Joe Biden ta kama aiki a ranar Laraba mai zuwa. Abinda kawai da za a bukata a majalisar dattawan shi ne kashi 2/3 su sa hannu sai a tabbatar da tsigewar. Watun kolin kasar Koriya ta tabbatar da hukuncin daurin shekaru 20 a gidan yari ga tsohuwar shugabar kasar Park Geun-hye bisa tuhumatuhumar cin hanci da rashawa. Yan majalisar dokokin kasar sun tsige Park mai shekaru 68 da haihuwa a shekarar 2016, bayan da aka fallasa ta da wasu makusantanta sun karbi cin hanci na miliyoyin daloli daga manyan masu fada a ji a Koriya ta Kudu, wanda ya haifar da gagarumar zanga-zangar neman tsige ta tsahon makonni. Hotun tsarin mulki ta tabbatar da tsige ta da cire ta daga ofis bayan shekara ɗaya, an kuma same ta da wasu laifuka na karɓar kuɗaɗe ba bisa ka'ida ba daga wasu tsoffin shugabannin leƙen asiri uku wanda aka fitar daga cikin kasafin kuɗaɗen hukumomin. An kuma yankewa Park wani hukunci daban na yin katsalandan a cikin zaben fidda gwani na jam'iyyarta kafin zaben majalisar dokokin ƙasar na 2016, wanda ya ƙara mata ƙarin shekaru 2 a gidan yari, wanda ke nufin za ta iya zama a gidan yari har zuwa shekarar 2039.
To a gaida Muhammad Hafiz Baballe, wanda ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko, a yayin da gwamnatin jihar Borno ke shirin ci gaba da shirinta na mai da 'yan gudun hijira zuwa garuruwansu na asali, a yanzu haka wasu daga cikin 'yan gudun hijiran sun soma dawowa zuwa garin Maiduguri sakamakon halin da suka fada na karancin abinci da rashin samun damar ci gaba da harkokinsu na kamun kifi. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda Biyu.
Yayin da gwamnatin jihar Borno ke ci gaba da shirinta na mai da 'yan gudun hijira zuwa garuruwansu na asali don ci gaba da gudanar da rayuwarsu kamar yadda yake a baya, yanzu wasu daga cikin irin waɗannan mutane da suka koma garuruwansu sun soma dawowa zuwa birnin Maiduguri sakamakon abin da suka kira walhalu da suka fada ciki na rashin abinci da kuma samun damar ci gaba da kamun kifi kamar yadda suke a baya. Jihar Borno ita ce jihar da tafi kowace jiha cikin shiyar arewa maso gabacin Najeriya fama da matsalar tsaro, wanda zakan ke da 'yan gudun hijira fiye da biliyan 1 cikin 'yan gudun hijira miliyan 2 da ake da su a wannan shiya, da kuma wannan rikicin raba su da muhallansu. Gwamnatin jihar dai ta dauki nauyin mai da irin waɗannan mutanen zuwa garuruwansu na asali ko kuma wasu garuruwa da ke dama-dama da kuma sama masu abinci, sai dai a ƙasarinsu na kukan cewa da zaran wannan abinci da aka samar musu ya ƙare, to sukan shiga wani hali ne na daban, ganin cewa har yanzu ba sa samun daman zuwa gona ko kuma gudanar da harkokin kasuwancinsu. Alhaji Bakar Kwaride na ɗaya daga cikin attajirai a garin Bagan da kuma ya tattare koma zuwa garin Baga bayan gudun hijira da shekaru da dama a garin Maiduguri, amma ya ce yanzu saban Bagan ba za ta yiwu ba saboda matsanancin rayuwa da suka samu kansu a ciki.
Mun je ba mu samu noma ba, ba mu samu kaman kifi ba, to shi ne mu aiki mu haka ne, kuma noma da kaman kifi. To a ce mu jama'a, nan mu jama'a, to ba abin da muke yi, shi ne ya sa mu koma mun da mun zauna, dole abin da Allah zai yi, to shi ne mai sani.
Kamar me kuke yanzu da kuka dawo Maiduguri?
Yanzu ba abin da muke yi.
Kamar kwanan ka nawa ko kuma satin ka nawa ba ka saki dawowa?
Na je na dawo kamar wata na biyu, na je a can amma na dawo kamar yanzu ya kai kwanana 20 da wani abu.
Suna Mustafa Bakar.
Kana ɗaya daga cikin wanda kuka ziyarci garin ba ko kuma an kai ku ne ko kai ku kai kanku?
To mu dai mun kai kanmu dai. Amma da yasa lokacin an kai mutanen mu daga baya wani moto muka biya moto muka tafi. Mun je a garin mun je mu duba gidanmu muka dawo.
To lokacin ya kwatar da garin Baga din.
To kaza mu ɗan kasuwa ne. Dan makamakin muke yi mu zakiri mu kai yamma mu shiyar. Mu kawo kifi mu kai yamma mu kawo mu shiyar a Baga. Sannan mu kai yamma.
Mun samu kifin da kuka siyo din ko ba ku samu?
To kifin akwai kama kifi ne? Ai ba kama kifi ai. To kifin da dama da zaka shiga ka kama kifi zaka ake yi? Ai babu ai. A zaman mu gwamnati yayi ma kokari. Ya kai mu gari mu tun da bayan yau shekara wacin shi da mu bar gari, to shi yayi kokari ya kai mu, to mun je mun ga gidan mu haka ma mun gode Allah.
Shi ma gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Azlum yace yanzu hakan suna magana da jami'an sojan kasar da su tabbatar sun kawar da duk wani abin da zai cutar da jama'a don ba su daman ci gaba da gudanar da harkokin noman su da kamun kifi.
Muna magana da sojoji a tabbatar cewa jama'a share-share mutane su samu hanyar noma su je su kama kifinsu. Ba Baga kadai ba ma sauran gari ma haka. Gwamnatin nan ya sa ciki kafin nan lokacin shekarar kudu wani ya yi bismillah, muna son da tabbatar cewa wannan sun koma cikin lokacin nan ga wannan kuma insha Allah za mu mai da su.
Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla a gaida Haruna Dauda Biyu. Gwamnatin Najeriya ta samar da ayyukan yi 774,000 wa matasar ƙasar a wani tsari da ta ɓullo da shi domin rage wahala da kuma sauƙaƙa ɓancin rayuwa da yawancin matasan ƙasar ke fuskanta. an kaddamar da shirin samar da ayyukan yi ne a jihar Bauchi inda matasa 1000 za su ci moriyar a kowace garmar hukumar kasar guda 700 ga Muhammad Abdulwahab dauke da rahoton
a jawabinsa na kaddamar da shirin a Bauchi jami'in gwamnatin tarayya honorable Sunusi Aliyu Kunde ya fayyace tsarin shirin ayyukan da aka samarwa matasan kasar
shi wannan aiki ya zo mana da tsari mun tsakulo ta hannayen yake kiransu masu sarauta basarautu na gargajiya da hakimai duka kasan shine zai je har ward sannan mun tsakulo ta hannun matasa ta kungiyoyin su a kowane local government mun tsakulo ta hannun kungiyoyin manoma direbobi religious affairs da kan duk da haka aka hada da kuma kungiyoyin mata yan kasuwa to duk da wannan hanyoyin aka riga aka hada sannan kuma akwai tsakulawan da aka yi at me ake fara jifa ko in kuna tafiya ko ga labor ko wani ba ku tsaya ku dauki sunan shi da namban shi an yi wa'annan duka
wakilin gwamnatin jihar Bauchi a wajen kaddamarwa commissioner samar da ayyukan yi Alhaji Modibo Muhammad ya ba wa gwamnatin tarayyar kasar sabili da kulawa da take yi ga batun samar da ayyukan yi wa matasa ya bukaci waɗanda suka amfana da su tabbatar cewa sun yi amfani da kayayyakin da aka samar musu ta hanyar da ta dace.
Wannan tsari ne da federal government ta shirya wanda mu gwamnatin Bauchi muna alfahari da shi saboda zai taimaki mutanenmu. Kamar yadda muka san mai girma gwamna yana kokari ya ga cewa duk Bauchi babu wanda ya tashi cikin matsala amma Allah ne kawai ya ishi kowa.
Wannan tallafi kyauta ne ko kuma bashi ne ko kuma ya dai yake?
A wannan taimako ne. In ka duba wanda ya samu wannan alamari da za a yi a kowane wata za a ba su naira 20,000 saboda irin su samu sauki cikin rayuwarsu suna taimaka ma community dinmu kuma suna taimaka ma rayuwarsu to shi yasa federal government ta sa wannan kudin saboda ya zama da suna samun wani abu a hannunsu gwamnatin jihar Bauchi tana roƙon jama'a waɗanda suka samu wannan abu su yi amfani da kudin da aka ba su ta yanda ya dace da kayan da aka ba su su yi aiki da shi yanda ya dace kar a juya abun zuwa wani abu wanda bai dace ba
mutane
abinda muke gaba ɗaya abinda za a samu mutum 774
daga bisani kuma na ji ta bakin matasan da suka amfana daga shirin
sunana Bello Shehu Kargo daga karamar hukumar shira yanzu dai an zo an gabatar ne kuma an gama shirye-shirye za mu je mu ci gaba da ayyuka
kamar wani aiki ne kai za ka yi
mu za mu yi aikin gyaran hanya ne za mu yi share-share kuma tunda akwai wilbaro akwai hanyar mu ta lalace za mu haɗu mu ci gyarawa za mu ke sa ƙasa mu labor din hanya insha Allah
kamar nawa ne aka ce za a dinga baka wata
an ce za ke bada naira 20,000 mun gode
ko da gabatar da kanka
alhamdulillah sunana Shehu Abdulhamid Bello
to me za ka ce akan wannan shiri
to alhamdulillah muna ƙara godewa Allah subhanahu wata'ala bisa jajircewa ta mai girma shugaban kasa da ya zakulo ya kawo wannan shiri don tallafawa marasa aikin yi a karkarar su
kaman kai wani rukunin aiki za ka yi
muna cikin mutanen da za mu yi aikin tsaftace muhalli kamar irin gyare-gyare na ƙananan hanyoyi da kuma tsaftace cikin gari da sauransu
kaman an baka wasu kayan aiki ne ko kai za ka saya da kanka
an ba da kayayyakin aiki kamar irin su wheelbarrow table diga da sauransu
da kuma kuɗi da za ku dinga karba
da kuma albashi allowance za ka ci za a dinga bamu na 20,000
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria
Madalla a gaidan Muhammad Abdulwahab. To wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. To yanzu kuma ga Ibrahim Abdulaziz da rahoton mu na musamman.
Za mu tabbatar mun biya pension da gratuity dukiyar su ne dole ne kuma a basu kayan su
yan siyasa kenan yayin gangamin zabe inda masu kai alƙawura da suke cewa za su cika muddin ko aka zabe su.
Bazai yiwu a yi wasa da iyayenmu ritare ba.
Tun ma komawar demokuraɗiyya a Najeriya a shekarar 1999 ya fi da shekaru 20 kusan alƙawuran da 'yan siyasa ke ɗauka guda ne na cewa za mu yi muku. Kuma ko da ma jam'iyyar da take kan mulki ne irin waɗannan alƙawura da tuni ma yanzu ya soma hasala talaka masu zaɓe a ƙasar.
Sunana Awal Barkindo.
Tumanan Awal Barkindo, kana zaɓe?
Ina insha Allah. Gashi nan dai koyaushe wanda ya zo jiya shi ma in ya zo yau shi abunda wancan na bayan ya faɗa shi ne shi ma disen zo yi muku alƙawari. Tun shekara da shekaru za a muku ruwa, za a muku wani, har yanzu kuma duk abubuwan ba su wadace mu ba.
Kamar shi talaka bai sani ba ne, kuma misali idan wannan ya zo ya faɗa kuma wani ma ya sake zuwa ya faɗa?
To talakawan sai ka rasa ganewa. Ba sa ganewa ne ko sun gane ko dai kai dai sai ka rasa ma kan abun gabaki dai wallahi.
Kai kana nufin kan cewa zaben da ake yi kullum bata biyan kuɗin sabulu ke?
Bata biya ku kaɗan da ni za bi shawara na ma kwata-kwata talakawa su fita magana yin zaɓe ma don zaɓen bai da wani amfani totally.
To idan ba ya zaɓe ba wani mulki kake so ake na?
To kawai su kama su ɗora, kawai su yi abun da yake gabansu, don sabida haka ko sun ɗora ma wahalan da za mu sha bai wuci wanda muke fama da shi a yanzu ba.
Wato dai ba ta canza zan yi ke?
Ba abunda take canjawa.
To kamar shi talaka kuma da ke zaɓen kuma fa wataƙila wanda ya kamata zaɓa ba shi ke zaɓa ba?
Ko to haka to kai dai sai ka rasa ko da ka zaɓi wani zai zo ya ce muku a wane a farko ka za ku ganshi kamar mutumin kirki, da zarin ya hau mulkin nan to wallahi shi ke nan sai ka rasa ma baraka ji shi ba belle ka ganshi.
Wato sai kirkin ya fita kenan?
To wasa ne.
A baya dai jam'iyya kan taka muhimmiyar rawa wajen gudanar da mulki, inda ko takan tabbatar da wanda aka zaba bai ratsa turba ba. To ko me yasa lamarin ya sauya a yanzu? Honorable Ahmad Lawal kusa ne a jam'iyyar APC da ke mulki a Najeriya ya ko bayani dalilin wannan sauyi da ake samu a yanzu.
Wato brothers, abinda ya jawo kaga yanzu jam'iyyu ba su da daraja saboda shugabannin da ake zaba a jam'iyya da gangan suka yi suka karya karfin jam'iyyun duka, saboda kasance su ne masu fadaji. In baka manta ba da jam'iyya idan aka zabe ka baka yi sai kai appointment na minister ba ko commissioner ba sai kai liyazin da jam'iyya, kuma duk abinda za a bayar ka so na kwangila ko wasu abubuwa akwai na jam'iyya. Kuma shugaba shi yake zuwa wurin jam'iyya, ba jam'iyya take zuwa wajen shugaba ba. Ba amma kaga yanzu shugabanni yanzu da ake zaba gaba daya jam'iyya take zuwa wurin su, daga nan suka bar jam'iyyan ba ta da kokobo saboda duk abin da za a yi a ci ana neman hannun su. So kaga duk mutumin da kuma kai shi zai dinga baka, to ka tabbata sai abin da yake so zai dinga maka. So don haka ni ina gani wannan shi kaga ga cewa jam'iyyu yanzu ba su da tasiri, duk wanda aka zaba su sai control na jam'iyya maimakon jam'iyya da control nasu. So ina gani wannan abin in ba dai jam'iyyu sun jajirce sun mai da tara redono nasu na batun kowa ya biya party due, ko da shike ko da an biya party due ma ba zai isa ba saboda ayyukan jam'iyya na da yawa. Amma da za a mai da karfin jeshi shugabanni su ya kamata su mai da jam'iyya darajar su na kasancewa duk abin da za a yi ya kasance akwai hannun jam'iyya a ciki. Amma yanzu sai da kaga jam'iyya tana abu kaga an dauki mutum ma da bai yi jam'iyyan ba an bashi mukami maimakon dan jam'iyya da ya wahala ya yi jam'iyya. So wannan shi kawo kaga kasancewa yanzu jam'iyyu a Najeriya gaba daya ban cire kowanne ba ba su da tasiri bayan an yi zaɓe shugabannin su da gangan suka bar su aka dai kasance sun zama ɗan ashin sata.
To sai dai kuma fa manazarta kamar danganta matsalar nema da zaɓen tumun dare daga jam'iyyu da kuma makauniyar soyayya na masu zaɓe. Muhammad Ismail wani ɗan jarida ne da ya daɗe yana gudanar da zaɓe a Najeriya ya ko bayyana inda ma matsalar take a yanzu.
Ita siyasar Najeriya a kullum ka lura watan abin da ake cewa leadership recruitment process ma kwata-kwata babu shi, wanda yau idan kana da kuɗi ko kuma kana da wani abinda ake cewa godfather, watan wani mutumin da yake so ya kai samu shugabanci zamu dafan iko saboda kai mai abinda yake so, ko kuma kana da wani daurin gindi na wasu manyan mutane a Najeriya kawai sai ga dauke mulki an baka ba tare da la'akari da shin wane ne kai, me ka taba yi a rayuwanka, sannan kuma wani irin tarihi kake da shi musamman ta bangaren da kai aiki da shauransu. To duk wannan abubuwan da ake ya kamata a ce an duba kafin a zaɓi mutane ba a duba su. Yau kawai idan mutum ya zo ya ce na san mukami, abin da ake dubawa shin me yake da shi, waye ya ɗaure mai gindi, sannan kuma me za a iya samu ta ƙarƙashin shi. To yana ɗaya daga cikin ƙalubalen da ake samu musamman a ƙasashen Afirka, musamman a Najeriya, musamman a Arewa. kuma wannan abubuwa da duk lokacin da aka ce an bar su sun ci gaba ba tare da an dauki wani mataki na gyara akan su, wato haka zamu ta komawa baya. In ka lura kusan a shekara duk lokacin muna kanana har muka taso muka girma, kullun abin da ake mana campaign akan su shine za a baka ruwa, za a baka wuta, za a yi maka hanya, kullun maganar campaign kenan. Su kuma su talakawa har yanzu kansu ya kasa wayewa su gane cewa fa ba mutum abin da zai dauka ya samu ko kuma kai abin da zaka samu bane yake da muhimmanci, a'a abin da ka fara ta samu.
To wai ko anya lamura za su yawa talaka kuwa? Ga dai wannan talaka da ke cewa ma yada na sanin zaben da yi
zabe bai da wani amfani a talaka kam, a yanzu ba mu san abun nan gaba zai kawo ba, amma a yanzu zabe a talaka bai da wani alfanu ko kadan. Mutum ya zo muku yana muku hawa yana kuka, to da zaran kuka zabe shi to jam shiru kaman ka yi gibawan gare su, sai zai ga kaman kuna shan wuya ko ya ne zo yana ta zub da hawaye. Da zaran ya samu mulkin nan to shikenan bara ku kara jin sama balle ku gaishe.
Kamar sauran masu lokacin, Muhammad Ismail yace ya ma gano bakin zaren magance wannan matsala a yanzu.
Maganan siyasar nan magana ce wacce take da tsari, tun daga political parties, maganan internal party democracy, watan tun daga zaben cikin gida, in fact tun daga ma zaben su kansu shugabanni na party, ya kamata a fara gyara. Mutum idan ya cancanta kada, ya kamata a zabe shi, kada a ji a dauko mutumin da bai cancanta ba a ce an bashi, saboda idan aka ji aka dauko aka bashi to za a ga ba daidai ba. Haka kuma daga lokacin da aka ce za a yi primary, kada fa a zo a ce wa ana da list, wani ya zo ya fito da list ya ce a'a da wani su za su dauki madafi kaza, to jama'a ya kamata a fara nuna cewa fa ba yarda da irin wannan matakan da ake dauka ba. Duk lokacin da aka zo za a yi zabe, a zabi mutumin da ya kamata, ko da bai da ko CC, mutumin da aka san yana da aiki zai iya yin aiki mai kyau, kuma aka san cewa tarihi mai kyau, aka san cewa kuma yana da ilimin da zai iya tafiyar da wannan office da aka bashi. To wannan abubuwa su ne duka kasashen da suka ci gaba, musamman kasashe masu wanda suka ci gaba a kan harkar demokradiyya, a wannan abubuwa ne matakan ne suka dauka suka samu ci gaba ba wani abu ba.
Koma da menene yanzu ku an zura ido a ga irin zaben da 'yan Najeriya za su yi a shekarar 2023. Ibrahima Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdul Aziz, yanzu kuma ga labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum mai sauraron gidan rediyon mu na Amurka, daidai wannan lokaci da muke kawo muku takaitattun labarai domin nishadantar da ku. Za mu fara shirin na yau ne da batun gasar daga karfe mai nauyi, inda tawagar 'yan Najeriya za su shiga gasar da za a yi a nahiyar Afirka a kasar Mauritius daga ranar 1 ga wata zuwa 8 ga watan Afrilun wannan shekara ta 2021. Daraktan tsare-tsare na wasan daga karafuna masu nauyi, Mr. Christopher Nwade, ya ce gasar tamkar share fage ne domin samun cancantar shiga gasar Olympic. Ya kara da cewa 'yan wasan Najeriya sun fara shirye-shirye wa gasar tun shekarar bara. An sanya 'yan wasan ne a sansaninsu da ke Abuja tun watan Disamban bara. Za su shiga zagaye na biyu na zama a sansanin nasu bayan gasar wasanni na ƙasa da za a gudana a jihar Edo. 'Yan wasan ɗaukar nauyi guda 8 ne na wakilcin Najeriya a gasar, 6 mata da kuma maza guda 2. Hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA ta tsara wani salo domin samar da jin daɗi mai ma'ana da zai sa da masu sha'awar ƙwallon ƙafa da ake kira FIFA Sound. Shi dai wannan FIFA Sound an zaɓi fitattun 'yan Najeriya guda 2 da ya haɗa har da Asisat Oshola, kaftin ɗin ƙungiyar ƙwallon mata na Super Falcons, da kuma wani haziƙin mawaƙi mai suna Tiwa Savage, wanda za su rinka sadar da masoya ƙwallon ƙafa da mawaka da sauran makamantansu ta hanyar gabatar da waƙe-waƙe a filin wasanni. Wani gidan ƙwallon ƙafa na 'yan ƙasa da shekaru 17, wato Golden Eagles, ta samu nasarar kaiwa ga rukunin ƙungiyoyi guda 4 a rukunin ba a sanadiyar nasarar da Debi Elephants ta ƙasar Ivory Coast ta samu akan Black Stars ta ƙasar Ghana da 3-1. Fafatawa tsakanin Golden Eagles ta Najeriya da takwarar kasar Cote d'Ivoire, kasar Ivory Coast din ta jefa kwallo ɗaya a ragar 'yan Najeriya, sannan a bugawarsu da kasar Ghana suka yi canjin da kowa na da kwallo ɗaya a ragar 'yar uwarta. Sai kuma sakamakon wasan kwallon ƙafa na league da aka gudana a Najeriya sati na 4, Adamawa United da kuma Nasarawa United sun tashi babu wanda ta sami nasarar jefa kwallo a ragar yar uwarta, yayin da Kano Pilas ta jefa kwallo daya a ragar Plateau United. Hatland da Iyamba an tashi, Hatland ta yi nasara akan Iyamba da ci biyu da nema, yayin da Wiki Tuares ta yi nasara akan Rivers United da ci daya mai ban haushi. A karawar da aka yi tsakanin Kwara United da Akwa United, an tashi ne kowanne na da kwallo daya a ragar yan kwanta, sai wanda aka kara tsakanin Ibia Warriors da kuma Jigawa Golden Stars, a inda Jigawa Golden Stars ta lallasa Ibia Warriors da ci 3-1. Enugu Rangers da Ifeanyi Uba, Enugu Rangers ta samu nasara da ci kwallo biyu a ragar Ifeanyi Uba, yayin da ita ta samu guda ɗaya kawai ta jefa. Karawa tsakanin Dakada da kuma MFM, an tashi kowanne na da ɗaya a ragar yar uwarta. Sunshine Stars na garin Akure da Lobi Stars an tashi ne 2-2. Sai kuma karawa da aka yi tsakanin Wari Wolves da Katsina United, ita dai Wari Wolves ta lallasa Katsina United ne da ci 3-0. Abdulwahab Muhammad, wadda Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad. Yanzu kuma sai labarai, amma fa a takaice.
Kasar China ta bada rahoton mutuwa ta farko ta COVID-19 a cikin watanni 8, yayin da ake ƙara samun ƙaruwar masu kamuwa da cutar a arewa maso gabashin kasar, yayin da tawagar hukumar lafiya ta duniya WHO suka isa Wuhan don fara binciken asalin annobar. Mutuwar da aka bada rahoto yau Alhamis ya ƙara adadin waɗanda suka mutu a ƙasar da sama da 4,600, adadi mafi ƙaranci da aka samu sakamakon matakai masu tsauri da ƙasar take ɗauka na hana yaɗuwar da matakan ganowa. Jami'an tsaron da aka ɗaura wa alhakin kula da bikin rantsar da zaɓaɓɓen shugaban ƙasa Joe Biden a ranar 20 ga watan nan sun ƙudiri aniyar kaucewa aukuwar abin da ya faru a ginin Majalisar Dokokin ƙasar a makon da ya gabata, lamarin da ya kai ga zub da jini a lokacin da magoya bayan shugaba Trump mai barin gado suka yi wa majalisar ƙawanya. Dubun-dubatar jami'an tsaro na musamman daga jihohi za su isa birnin Washington nan da zuwa ƙarshen makon nan. A jiya Laraba, 'yan majalisar wakilan Amurka sun sake tsige shugaban ƙasa Donald Trump akan dalilan haddasa rikici a makon jiya, inda ya umarci magoya bayansa da su yi tattaki zuwa ginin Majalisar Dokokin ƙasar don dakatar da tabbatar da sakamakon zaɓe, lamarin da ya sauya zuwa tarzoma da tashin hankali mai muni. Ƙuri'un masu rinjaye 232 ne suka amince da tsige shi, kana ƙuri'u 197 suka ƙi amincewa da hakan, a daidai lokacin da ya rage mako guda yana wa'adin mulkinsa na shekara 4. 'Yan majalisar sun hada da na jam'iyyar Democrat tare da 'yan jam'iyyar Trump na Republican 10. Watan kolin ƙasar Koriya ta Kudu ta tabbatar da hukuncin ɗaurin shekaru 20 a gidan yari ga tsohuwar shugabar ƙasar Park Geun-hye bisa tuhume-tuhumen cin hanci da rashawa. 'Yan majalisar dokokin ƙasar sun tsige Park mai shekaru 68 da haihuwa a shekarar 2016, bayan da aka fallasa ta da wasu makusantanta. Sun karɓi cin hanci na miliyoyin daloli daga manyan masu faɗa a ji a Koriya ta Kudu, wanda ya haifar da gagarumar zanga-zangar neman tsige ta tsawon makonni.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗayansa. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya tayar gabatarwa, sai kuma Julie Lagos Gresham da ta haɗa mana shirin, ni Hadiza Chadi ke cewa huta lafiya. Ma assalamu.